Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To a yau Litinin shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India. Sannan kuma hukumomi a Korea ta Kudu sun ce mutum 231 ne suka sake kamuwa da cutar coronavirus. Sannan kuma ofishin MDD, ofishin Majalisar Dinki ta Duniya na musamman da ke Libya ya ce bangaren da ke fada da juna sun cimma matsaya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ƙwararru a harkar lafiya suna ci gaba da faɗakar da mutane game da cutar coronavirus.
Akwai wasu kwayoyin cuta kamar bacteria sai su tashi, su suke kawo mutuwa da sauri-sauri. Kuma wannan corona din yana jima yara kankanana ne da tsofaffi wanda jikinsu ba su da karfin defending kansu.
A jamhuriyar Niger kuwa jama'ar kasar ne suka buƙaci gwamnati da ta fito ta bayyana musu rahoton binciken ma'aikatar tsaron kasar.
Babu kayan aiki, babu kaza. Kenan ina kuɗin da gwamnati suka sa? Ko ba a hiddo rahoton ba an kaji? Bincike ya nuna cewa akwai manya-manyan soji, akwai civil waɗanda an kai taba ladar sayan bindigogi suna ci amana kasa.
Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Haranda ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. An yi kiyasan kudaden makamai za su kai dala biliyan 3. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da ake tarban shi a birnin Ahmedabad, inda tare mutane sama da 100,000 suka halara don su saurari jawabinsa da na Prime Minister Narendra Modi na India. Kafin ziyarar, Trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. Amma a cikin jawabin nasa, ya yi alkawarin kasashen biyun za su kula da ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyar kasuwanci mafiya mahimmanci. Ya kuma ce yana sa ran shi da Modi za su iya cimma kyakkyawar yarjejeniya da za ta amfani ɓangarorin biyu. A yau Litinin, hukumomi a Koriya ta Kudu suka ce mutane 231 suka sake kamuwa da cutar coronavirus, lamarin da ya kai adadin masu dauke da cutar zuwa 833. Hukumomi har ila yau sun bayyana cewa an samu ƙarin mutum 2 da suka mutu, kuma hakan na nufin mutum 7 kenan suka rasa rayukansu a ƙasar baki ɗaya. Gabanin fitar da wannan sanarwa a yau Litinin, Koriya ta Kudu ta tsarora yaki da cutar zuwa mataki na ƙarshe. Sannan shugaba Moon Jae-in ya yi kira ga jami'an lafiyan ƙasar da kada su yi wata wajen ɗaukan duk matakan da za su iya yi don daƙile yaduwar wannan cuta. Daga cikin matakan da aka ɗauka, hukumomin sun jinkirta buɗe makarantu bayan hutu da aka yi. Sannan an rage zirga-zirgar motocin sufuri mallakar gwamnati, cewar matakin ministan ma'aikatan lafiya Kim Kanlip.
특히 대구의 경우 검사 결과 나타나는 확진 환자의 발생 규모가 커서 이 지역의 지역사회 전파를 효과적으로 차단하지 못한다는.
야채 이단 범 다길래 야월 원난 주타바 마산만 아양킨 대구 아쾌이 유월 타바주 아주와 서울은 사산 가설. Isa dai Koriya ta Kudu ita ce ƙasar da ta fi kowace yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus baya ga China. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta Libya sun faɗa a yau ranar Litinin cewa ɓangarorin da ke faɗa da juna sun cimma matsaya kan yarjejeniyar tsagaita harbe-harben da suke ta yi bayan an ja makonni na tashi-tashi hankula da ya janyo sanadiyar tattaunawar ya tsaya cif. A yayin wani sabon zagayen tattaunawar Majalisar Ɗinkin Duniya mai shiga tsakanin shugabannin sojojin da ɓangarorin biyu inda suka cimma yarjejeniya a Geneva, don sauƙaƙe dawowar fararen hula cikin yankunansu, inji wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar. Wakilan sojojin za su kula da dawowar dubban dubbattan fararen hula da ke gudun hijira a Geneva tare da taimako daga ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya. A yau Litinin, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke Libya ta ce bangarorin da ke faɗa da juna sun cimma matsaya kansu sauya fasalin yarjejeniyar tsaigata wutar da ke ƙoƙarin rugujewa zuwa ta dindindin. Hakan yasa ake fatan za a iya akalar yakin ƙasar bayan an kwashe makonni na gwabza faɗa a baya-bayan nan. Yayin da ake shirin kammala tattaunawar sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta tsakanin shugabannin sojojin bangarorin biyu a Geneva, an kulla wata yarjejeniya ta sharar fage wacce za ta ba fararen hula damar komawa yankunansu, a cewar wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Daga birnin na Geneva, wakilan sojojin bangarorin biyu za su sa ido kan shirin mayar da dubban fararen hula zuwa yankunansu tare da haɗin gwiwar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Libya.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya, ƙwararru a harkar lafiya na ci gaba da faɗakar da mutane game da illar da ke tattare da muguwar cutar nan da ke datsa numfashi, wato coronavirus. Cutar dai ta coronavirus wacce ta samo asali daga ƙasar Sin, wato China, ta kama mutane fiye da 76,000 tare da kashe mutane sama da 2,400 tun bayan ɓullar cutar a watan Disamban da ya gabata, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana, wanda ya fara da kalaman Dr. Rumfa Amos na cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi a Bom da ke jihar Plateau.
Wannan corona ɗin ba ta da magani ba, sai dai a rika ba da support ne. Za a kula da mutum, a ba shi su magunguna kamar antibiotics. Idan corona ya shiga, zai dan sa immunity na jikin mutum ya dan sauka. In ya sauka ɗin, akwai wasu kwayoyin cuta kamar bacteria, sai su tashi, su suke kawo mutuwa da sauri-sauri. Kuma wannan corona ɗin yana jima yara kankanana ne da tsofaffi, wanda jikinsu ba su da karfin defending kansu.
Amma akwai zato ko kuma hasashen cewa zuwa gaba jama'a za su samu maganin wannan cuta ta corona?
Hopefully. Because a yanzu ma labarin da muke ji sun sami vaccine, sai dai ba gama testing vaccine din ba, rigakafi kenan, amma ba gama testing nashi ba tukuna bai iso nan ba, cutan ma bata iso nan ba. So ba za mu ce gashi ba, don international community ba su amince cewa gashi vaccine ba.
To, kamar mu a nan Najeriya, duk da yake cutar bata zo ba, ta yaya al'umma za su kare kansu daga wannan cuta?
A daina mutunci da dabbobin daji, kamar jamage, kamar masu aiki a cikin zoo, a yanzu haka jamage sun fara zuwa, suna kashi ko ta ina ma'aikata na nan karkashin bisiya, sai kashin jamage ya sauka mishi a kai. Wa'insu za su share in sun je gida, kuma ba su wanke hannu. A rika maintaining wanke hannaye da sabulu.
Cutar coronavirus wacce ke barazana ga rayuka ta kuma shafi hulɗar kasuwanci, ilimi da sauran sassan walwalar jama'ar kasashen da cutar ta aukawa. Shi ma Dr. Adeyinka Adedeji, wanda likitan dabbobi ne a cibiyar binciken dabbobi a nan Jos, yace alamomin cutar sun hada da tari, atishawa, daukewar lumfashi da sauransu, wanda yace bincike a asibiti ne kadai zai tabbatar da cutar.
Ba ce wai duk wanda yake da mura ko yana tari shine da coronavirus, a'a, bai zo wajen mu ba. In an gani ba jiki ba lahiya, mura kwana biyu kwana uku haka, a tuntube likita ai bincike.
To, amma a nan Najeriya muna da na'ura da za su iya tantance wannan ciwo?
Akwai ita Center for Disease, National Center for Disease Control a Abuja, sun yi amma mutane training, kuma suna da abin aiki da ya kamata su yi bincike. Mu kuma a nan National Veterinary Research Institute, a bangare dabbobi, corona na dabbobi, mu ma muna da abubuwan da za mu yi bincike, kuma muna bincike ma. Inda na mutum ne a je asibiti, amma inda dabbobi ne mu muna nan a shirye. Ita kwayan din da tana da illa sosai, amma wanke hannu da sabulu za ta kashe ta.
ko a wani taron gaggawa ta hadin kan kasashen Afirka da hukumar lafiya ta duniya kan cutar coronavirus. Director General na hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya fadakar da kasashen Afirka da su dau matakan kare kasashen su daga cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamed ya mika takardar murabus din sa ga sarkin kasar a yau Litinin, kamar yadda ofishin sa ya fada a wata sanarwa da ya fitar. Amma sanarwar bata fada da bayanan ba. Murabus din Mahathir ya biyo bayan tattaunawar da aka yi a ƙarshen mako tsakanin wasu mambobin jam'iyyarsa da kuma ƙungiyoyin 'yan adawa kan kafa sabuwar gwamnati don hana mika mulki ga Anwar Ibrahim, mutumin da ya zaɓa don ya gaje shi. Mahathir dai ɗan shekara 99, wanda shi ne tsohon Prime Minister da ya fi yawan shekaru a duk faɗin duniya, da kuma Anwar mai shekara 72, sun haɗa kai ne a shekarar 2018 da nufin samun nasara a zaɓe, lamarin da ya ba su damar kawar da gwamnati da ke mulki a lokacin. Sun kuma amince cewa Mahathir zai mika mulki ga Anwar. A halin da ake ciki dai, ba dai bayyana matakan da sarki na Malaysia Sultan Abdullahi Sultan Ahmed Shah zai ɗauka ba. Sakatare-janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa 'yancin bil'adama na fuskantar barazana daga dimbin matsaloli da suka haɗa da sauyin yanayi da rashin amfani da fasaha ba bisa ka'ida ba, da kuma shugabannin da ke mulkin kama-karya. Kalaman na Guterres na zuwa ne yayin taron hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a karo na 43, inda ya nemi da a rika kare haƙƙoƙin dukkan al'ummomi. A cewar Guterres, haƙƙin bil'adama shine ginshikan da ke sa al'ummomi su ci gaba. Ya kuma ce akasin hakan zai tauye haƙƙin jama'a da dama, yana mai cewa babu ƙasar da ta tsira daga hakan.
We see civilians trapped in war-torn enclaves, starved and bombarded in clear violation of international law.
Mun ga yadda fararen hula suka makale a yankunan da ake yaƙe-yaƙe, ake kuma kai musu har-hare bama-bamai, wanda hakan ayyukan ne ke take haƙƙin bil'adama da suka karya dokar ƙasa da ƙasa.
Madalla a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, wasu 'yan kasar sun fara nuna bukatar ganin hukumomi sun yi wa jama'a bayani dangane da abubuwan da ke kunshe a wani rahoton bayan gudanar da bincike a ma'aikatar tsaron kasar a bisa umarnin shugaba Muhammadu Yusufu, da nufin gano inda aka shigar da wasu biliyoyin kudaden saifa da aka yi tanadi domin yaƙi da ta'addanci. Ga rahoton da wakilin Musulun Mumunu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Babbar muhawara ce ta ɓarke a kafafen sada zumunta bayan bayyanar wata muryar da ake alakantawa da sabon ministan tsaro Profesa Isuhu Katambe, wace alamu ke nunin an naɗe ta ne a sace lokacin da yake yi wa wasu bakinsa bayanin abin da bincike ya gano a ma'aikatar tsaro a ƙoƙarin gwamnati na zakulo masu hannu a aika-aikar da ake ganinta a matsayin abin da ya haddasa cikas a watannin baya a yakin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Alhaji Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar farar hula ta Voix des Sans Voix.
Asirin da ya tono na defense ko inana, ai saboda an yi kashin Suzana an ka gane da babu kayan aiki, babu kaza. Kenan ina kuɗin da gwamnati kasa? Ko ba a hiddo rahoton ba an kashiya? Bincike ya nuna cewa akwai manyan soji, akwai civil waɗanda an kai taba ladak sayan bindigogi suna cin amana kasa. Kenan 'yan ƙasa na buƙatar yau a hukumta su a amshi dukiyar ƙasa wadda sun kaci amana ƙasa a maida ma ƙasa. wannan abu zai sa waɗanda anka kashe ƴaƴansu zuciyarsu ta kwanta.
Tawagar musamman ce gwamnatin Niger ta aika a kwanakin baya zuwa ƙasashen Russia, Ukraine, China da Isra'ila domin tattaro bayanan da suka shafi wasu kwangilolin jiragen yaƙi da makamai waɗanda aka ce an bayar a ci gaban wannan yaƙi da ke laƙume kashi 15 zuwa 17 na kasafin kuɗaɗen kowace shekara.
Kamar yadda shi ya ce, ana ce a so bindiga ta kware ba a sayowa, ana ce a so takalmi ba a sayowa, ana tura ɗiyan mutane kamar yadda ya ce ba bisa sun cika ka'ida ba na a tura su yara ƙananan cikin aiki. Don haka mutane ka ganin tilasta na shugaban ƙasa ya yi tsaye ɗauki matakin ne bisa gari, ba a barin ƙasa haka nan a ce mutane suna ɗiba kuɗi har bisa gawawwaki suna ɗiba kuɗi suna abin da sun ga dama kuma ba a yi musu komi. Wannan ba gaskiya ne ba, dole ƴan ƙasa su yi tsaye su bincike su san abin da ake na ana yi.
Kwara yake har yanzu gwamnatin Niger ba ta yi bayani a hukunce ba dangane da wannan rahoton bincike. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasim na ganin damƙa abubuwa a hannun kotu ita kaɗai ce hanya mafi a'ala a ƙoƙarin cashe aya da tsakuwa.
Yanzu wannan bincike ne na hukuma, idan aka yi shi su wannan yanzu in sun gama binciken su sun bada inda ya kamata kowa da shugaban ƙasa in aka maika shi a kotu. Ita kuma kotu za ta yi bincike nata na kotu, za a naɗa alƙali mai bincike ya tabbatar da duk binciken da aka yi daidai ne kuma ba a saba ma ƙa'idodi ba, ba a tauye haƙƙin wanda ake zargi ba. Sannan haka shi kuma ya bada shi ga alƙali mai yin shari'a, sannan a yi shari'a.
Daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, mun tuntuɓi ministan tsaron ƙasa Professor Isuhu Katambe, sai dai bai so yi magana akan wannan rahoton bincike ba, domin a cewarsa ya riga ya kammala aikin da ya rataya a wuyansa. Ministan ya tabbatar da cewa a ɓoye aka naɗi muryarsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sulemu Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Abu mai matuƙar muhimmanci ne ga kowane ɗan ƙasa ya san tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin ƙasarsa ya yi dangane da wasu sauran ƙasashen duniya don cin gajiyar da ke tattare da hakan. A yau barista mai nasara Ibrahim Kogo Faskari zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata.
Sashi na 19 na ƙarshe kuma shine yace mai kokari mu sa hannu a duk wani abu da ake na duniya wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya, domin mu mambobi ne na wannan duniya din. To dole mai kokari mu sa hannu a duk wani abu wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da daidaiton tattalin arziki da kokarin kulla zumunci da dangantaka da ƙasashe daban-daban da jinsuna daban-daban da muke da su a wannan duniya. Sannan bayan nan akwai sassa daban-daban kamar yadda nace.
To kafin mu kai gare su bari in tambaya in ga a wace gaba ce aka tanadar ma ƙasa haƙi akan ɗan ƙasa. Alal misali a ce Najeriya ce ƙasarka tana kuma da haƙi akan ka.
Sashe na 23 da sashe na 24 da sashe na 15 sakin sashe na 1 dukkan na tsarin mulki sun yi wannan tanadi. A mai sashe na 23 da ne bayani ya ce ɗan ƙasa, huɗa a ɗan ƙasa. Ɗa'a ne wajibci ne, dole ka zama mai ɗa'a. Ɗaya daga cikin ɗa'a shine ka girmama ƙasar nan. Ka girmama ƙasar nan, ma'ana girmama ƙasar nan, idan kana tafi wani wuri ka kalli takardar naira ta faɗi, to dole ka ɗauke ta ko da gutsarin ta ne ka girmama ta a matsayin alama ce ta arzikin ƙasarka. Idan kana tafi da wuri ɗan sanda ya maka haka, to ba wai shi kake mu haka din ba, a'a, darajar kayan da ya sa da alamar lambar sarki da ke hular shi dole ka girmama ta, ya kamata ka wuce wannan wurin ba. Idan aka ce yau an sanya doka gaba daya ba a so duk wani mai keken gurago ya wuce waje kaza, to kamata ya ka tsaya can gefe guda ka girmama wannan doka. Idan aka ce yanzu an yi doka wanda take gaba daya duk wani wanda yake yana waje kaza kai ya bi hanya kaza to kaka bi to biyayya wato mu kan mu saboda mi domin mu ake shugabanci domin mu ake da gwamnati domin mu ake da hukumomi to saboda haka biyayya da ta shafi kasar nan alal misali duk abin da kake da an ce ka je an hwada takin Najeriya ka tashi ka kame jikinka ka tsaya tsaye biyayya ce girmamawa ne ga wannan kasa da'a ce kake yi daidai da kuma sashe na 24 da yace dolan ka ne ma kai waɗannan abubuwa sannan bayan wannan idan aka zo ana magana taken Najeriya kamar alƙawari ne ma nayi rantsuwa a matsayin na dan jan Najeriya kasata zan kokare in rike tanaje zan girmama Najeriya zan yi me to duk waɗannan abubuwan ba wai ka fadi kawai na baki ba a'a ka kasance bayan ka haddace su sun zama daidai da jininka da ruhinka da tsarinka na duk abin da zakake kana kwatanta abubuwan da kake da waɗannan tanaje na wannan rantsuwa ta dan Najeriya idan aka rantsar da kai a office aka ce a matsayinka na wane an rantsar da kai an sagala maka tsarin mulki ne ko an sagala maka Qur'ani ko an sagala wa mutum Bible ko ma me aka sagala maka ya zama ba wai kai kawai kalamu ne ba a'a kowace kalma ta shiga cikin ruhinka a kowane aiki kake sa biro kake yi a'a me kake yi a'a ana maka jiniya ne ka rika tunani da nauyi da ke tattare da kowace kalma daya kowane harafi daya na wannan rantsuwa da kai a wannan wurin sannan bayan nan wurin kuma nauyi ne idan ya kasance kaga an fito an ce ai yan kasa ana roƙon su yi kaza ko me aka ce kai to wannan nauyi ne a gare ka ka ba wannan kasa domin kasar nan tana baka kwanci hankali kasar nan tana baka zaman lafiya kasar nan tana baka ma suna ma ko kuma menene identity wato alama ta nuna ka kasance kai wane tukunna saboda duk inda ka je da ka wuce kan iyakar Najeriya me za a kira ka dan Najeriya ko kai menene kabila ka ko menene za a ce dan Najeriya da an ce dan Najeriya shikenan to saboda haka kasar nan ta baka suna kasar nan ta baka daraja kasar nan ta baka mutunci kasar nan ta baka kuɗi da kake kashewa domin me ko kai wane ne baka iya kashe wannan kuɗi sai wannan kuɗin da aka yi kasar nan kuma ta baka tsari na ilimi ta baka tsari na tsaro ta baka tsari na harkokin kasuwanci ta baka tsari na shari'o'i wanda suka yi bayanin dangantakar ka tsakaninka da makwabcinka tsakaninka kuma da makiyinka tsakaninka da surukinka tsakaninka kuma da abokin takararka kasar nan ita ta baka duk waɗannan bayanai da suka yi kasar nan kuma ita ce ta ba ƴaƴanka ko kai kanka aiki har ka samu mukami har ake ce maka yan labe ake ce maka ranka dade kasar nan kuma ita ce daukar nauyin manyan sarakunan mu dake tafe da zungura motoci waɗanda in general ne na soja yaje ya gama jin baduje lashi ya gama atisai so ya zo ya durkusa yan labe a nada mana rawani in kai minister ne ko gwamna ne ko waye kaje ka gama aka gama tarangareriya da kai a jiniya ka zo ka durkusa ranka dade ne martaba ai man rawani to kasa ce take baka wannan abun kasa ce ita kuma take fito da tsare-tsare na dangantaka tsakanin kabilu daban-daban a Najeriya muna da kabilu waɗannan duka dinnan kuma ana zaune lafiya kamar cikin uwa ɗaya aka fito to ba komai ya kawo nan ba tsari na adala da tsari na maslaha wanda aka kawo wanda ya yi bayanin kowa da kowa a matsayin ɗan ƙasa to wannan shi ya kawo ka
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin mu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
a maza da mata don mazammikewa kai kokarin neman sani don
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Abbas Baffacilede yace hakika dakatarwar da gwamnatin jihar Bauchi yayi wa shugaban riko na karamar hukumar kirfi Alhaji Baffa Abdubara bisa dalilai masu karfi hakan yayi daidai duba yadda kullum lamura ƙara dagulewa suke yi a kirfi babu kayan more rayuwa daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa hakan yafi alheri sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Ahmad Usman yace muna kira ga gwamnatin jihar Neja da ta tashi daga sanyin jikin da take yi a harkar tsaro a sati biyu a karamar hukumar Rafik Kagara yan bindiga da barayin shanu da masu garkuwa da mutane sun mamaye hukumar mu yanzu haka wasu garuruwa da kauyuka mutane duk sun watse Allah ya kawo mana lafiya sai kuma sakon da ya fito daga Murtala Abasu yace tabbas kiran gwamna Zulum na yin azumi da addu'o'i a jihar Borno ya samu karbuwa a yau Litinin da fatan sauran gwamnoni za su dau darasi a sauran jihohi daga nan sai sako daga Isa Lawan Girgir yace salam VOA Hausa shirin gwamnatin Najeriya da cewa bashin dala miliyan 50 domin inganta tashar talabijin na NTA a gaskiya wannan shirin sam bai dace ba domin ba shine bukatar talakawan Najeriya ba musamman talakan arewa bukatar talakan arewa shine inganta tsaro da samarwa matasa aikin yi sai sako daga Murtala Ibrahim yace salam VOA Hausa ina fatan gwamnatin jihar Katsina za ta dauki matakin hana sayar da magungunan gargajiya sakon mu na karshe ya fito ne daga Kabiru JK Karaye yace Allah ya sa ikrarin kashe wasu shugabannin kungiyar yan ta'adda na ISWAP da sojojin saman Najeriya suka yi harkar su ta cimma ruwa don a samu saukin yawan kai harhare a cikin al'umma to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
a gaida Binta Esiyara da wasiƙon masu sauraro kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan sako
zamu fara tun daga manomi lokacin sharan gona da yanda zai amfani da magungunan feshin kashe haki da yanda za a yi huda da yanda za a yi yafin iri har ya zuwa lokacin da za a yi girbi
ku saurari shirin noma tushen arziki da yake zuwa muku a duk ranar talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 da rabi agogon Ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 tare da ni Muhammad Hafiz Baballe idan akwai abinci ba maganar ruya madalla yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya
a yau Litinin shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jirage masu saukan angulu da sauransu Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da aka tarbe shi a birnin Ahmedabad inda tare mutane sama da 100,000 suka hallara don su saurara jawabinsa da na Prime Minister Narendra Modi na India. Kafin ziyarar, Trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. A yau Litinin kuma hukumomi a Koriya ta Kudu suka ce mutum 231 suka sake kamuwa da cutar coronavirus lamarin da ya kai adadin masu dauke da cutar zuwa 833. Hukumomi har ila yau sun bayyana cewa an samu ƙarin mutum 2 da suka mutu kuma hakan na nufin mutum 7 kenan suka rasa rayukansu a kasar baki daya. A yau kuma dai Ofishin Majalisar Dinkin Duniya na musamman da ke Libya ya ce bangarorin da ke fada da juna sun ci ma matsaya kansu sauya fasalin yarjejeniyar tsaiga ta wutar da ke kokarin rugujewa zuwa ta dindindin. Yayin da ake shirin kammala tattaunawar sulhu da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta tsakanin shugabannin sojin bangarorin biyu a Geneva, an kulle wata yarjejeniya ta sharar fage wacce za ta ba fararen hula damar komawa yankunansu.
To madalla masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8 kenan agogon Ghana 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau Andres ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.